Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, assalamu alaikum. Jama'a Ali ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Za mu dubi wani bincike da masana a Jami'ar Pittsburgh na Amurka suka yi akan cutar kanjamau ko kuma sida. Salihu Garba zai gabatar da darasin tayi. Kuma albarkacin wannan wata na Ramadan, za mu dubi muhimmancin zaman lafiya.
Barkamu da warhaka. Isra'ila da sun gyara hulɗar diplomasiyya tsakanin su da ta katse bayan da ƙasar ta Afirka ta Yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe wurin tallafawa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayi Allah wadahi da gine-ginen da Yahudawan ke yi a yankin Falastinu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall a Liberia a wurin wani taron ƙolin ƙasashen ECOWAS ko kuma SADC. Isra'ila ta bada sanarwar cewa za ta maido da ofishin jakadancinta a ƙasar Senegal, wanda zai baiwa Isra'ila damar zama mai sa ido a ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU. Senegal da New Zealand da Malaysia da kuma Venezuela ne suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Disamba, wanda ya buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukanta na mamaye yankin da Falastinawa ke kyautar zaton cewar zai ƙaru a cikin ƙasarta mai cin gashin kanta. Netanyahu ya sauya matsayinsa a kan Senegal da New Zealand, amma ya ce Isra'ila hakwadon gobe ba za ta yi hulɗar diplomasiyya da Malaysia da kuma Venezuela ba. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da ya sanadiyyar sarar rayuka da yammacin shekarar jiya Asabar a birnin London, inda mutane 7 suka mutu, wasu 48 kuma suka jikata. ISIS ta bayyana ɗaukan alhakin kai wannan hari da jami'anta na birnin London suka kai a shafinta na labarai ta yanar gizo, wato na Amaq. Direban wani wata babban motar ɗaukan kaya ce ya afkawa masu tafiyar ƙasa a babban gada na birnin London. Mutane 3 da suka sauko a cikin motar sun soke mutane da dama da ke cin kasuwanci a wurin. Sakataren harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Rudd ya faɗa a jiya Lahadi cewar ‘yan sanda sun kyautar zaton mutane 3 da suka harbin, su kaɗai ne suka kai wannan harin. Amma dai ‘yan sandan sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu wasu masu hannu a wannan harin. Tuni dai aka kama mutane 12 tun daga daren Asabar ɗin. Yanzu gwamnatin Birtaniya ba ta shirya ɗage matsayin barazanar ta'addanci a cikin ƙasar daga matsakaici zuwa mai tsanani ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata duniya ta daina yin amfani da siyasa a wurin yaƙi da ta'addanci. Ya yi nuni da mummunar harin da aka kai a birnin London, ya sabunta kira ga kotuna da su tabbatar da umarninsa na hana ƙasashe guda 6 masu yawan musulmi shigowa Amurka. A furce-furcensa na shafin Twitter, shugaban na Amurka ya yi alƙawarin taimakawa Birtaniya kuma ya soki magajin birnin London da ya ɗauki matsayi mai tsauri a kan yaƙi da ta'addanci. Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewar ya kamata mu daina sa siyasa kuma mu mayar da hankali a kan aiki na tsaron al'ummarmu. Ya ce idan muka yi wato ƙaifin tunani, idan ba mu yi ƙaifin tunani ba, wannan al'amari zai ƙara ta'azzara. Ya kuma yi walgi ga magajin birnin London Sadiq Khan, wanda aka zaɓe shi akan wannan mukami a bara, kuma shine musulmi na farko da aka zaɓa a matsayin magajin birnin mafi wato girma a cikin ƙasa ta yammacin duniya. Babban jam'iyyar adawa a Cambodia ta taka rawan gani a zaɓen ƙananan hukumomi a jiya Lahadi, wanda ke yin barazana ga Prime Minister Hun Sen da ke riƙe da mulki. da yake sanar da sakamakon zaben majalisar dokokin kakakin jam'iyyar adawan Yim Suvan. Ya ce jam'iyyar sa ta lashe kashi 46 cikin 100 na yankunan da aka kada ƙuri'a, wanda yayi sama da kashi 30 a cikin 100 da ta samu a zaben kananan hukumomi a shekaru 5 da suka shuɗe. Suvan ya faɗa a wani taron manema labarai cewar wannan wata gagarumar nasara ce ga jam'iyyarsa ta Cambodia National Rescue Party. Wani dandalin labaran gwamnatin kasar ya ce sakamakon da suka fara fitowa na nuna jam'iyyar adawan ta lashe kashi 1 cikin 3 ne na yankunan da aka kada ƙuri'a. A ranar 25 ga wannan watan Yuni ne za a bada baki ɗayan sakamakon zaben a hukumance. Jami'ai a Pakistan sun ce sojojin yaki da ta'addanci sun lalata wani wuri da ake zaton babban tungar 'yan kungiyar ISIS ne a yankin kudu maso yammacin kasar, inda aka kashe gagarumin wato 'yan ta'adda 12. A wata sanarwa da sojoji suka fitar a jiya Lahadi na cewar samami da sashin tattara bayanan sirrin kasar ya auna inda 'yan bindigar suka ɓoye a lardin Mastun mai yawan tuddai a cikin gundumar Balochistan, kana an yi musayar wuta na sama da awa 2, inda aka raunata sojoji guda 5 ciki har da manyan hafsoshi guda 2. 'Yan ta'addan sun ɓoye a cikin duwatsu suna tsara dabaru da kuma shirya ayyukan ta'addanci a Balochistan. Sanarwar sojojin ta ƙara da cewar wannan aikin da ya nasara ya daƙile ayyukan 'yan ta'addan a cikin gundumar, musamman a babban birni Quetta.
Wannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Masana kimiyya a Jami'ar Pittsburgh na Amurka sun ƙirƙiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da ƙwayar cutar kanjamau daga jikin wanda ya kamu da ita. Jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan ƙwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su. Duk da haka, wasu ƙwayar cutar kanjamau kan ɓoye su yi lamu, suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinyar da yake yi. Abokin aikinmu na sashen Turanci, Joe DiCapua, shi ne ya tsara wannan rahota. An samu ci gaba sosai wajen jinyar kanjamau, domin kuwa da can duk wanda ya kamu da cutar tilas ya rika shan ƙwayoyin magunguna har 30 a kulliyoman, al'amarin da ke tattare da aibu. Sai ga shi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah, yanzu duk mai fama da cutar ƙwayan magani ɗaya kurun shi zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamau suna sa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa, har yanzu babu maganin wannan cuta. Ƙwayar cutar kanjamau kan ɓoye ne cikin ƙwan halittar da ke kare bani Adamu kamuwa da cututtuka da cikin ƙwaƙwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. Sannan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni 2 kafin a samu sakamakon gano ƙwayar cutar a jikin wanda ya harbu da ita. Sai ga shi yanzu kuma masana kimiyya a Jami'ar Pittsburgh na Amurka sun ƙirƙiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada, da ake kira TZA. Wannan bincike kan gano ƙwayar halittar kanjamau. A cikin mujallar kiwon lafiya ta Nature Medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike. Haka ne, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da darashin tayi, a saurari wannan waka ta cutar kanjamau.
Ciwon kanjamau ya addabe mu, don mu kara kanmu Allah ya taimake mu shawara gare ni zo ku ci bayani kan jama'u ciwon ya zama fama sai ku rage yawo guri na papa in ka dangwale shi kara talata kai da yan uwanka sai ku yi ta fama to fa yau zalama ta zama yawa kabaro iyali nan kara bauta in ka ga mata sai kai ta faman ki je yake mana ke zo na kan in ta zo gurin sa sai ta kare cewa ki shari kun bata kudi ne nawa ne zan baki din ma aikatan nan ni ne oban ku kin ga mota ta ke ina da jirgi can kasa American na zuba shari Germany Switzerland duk ina da jari lamba kamfanin mu an hada da zero zero mauya da femu din mu kara kanmu Allah ya taimake mu ka guji abin da kuta zai fika masu sana'a banza su tago ka dan sa'idawa za su waye ka kun san wani dan gidan wani rannan na ga ya fata ranga kan jama'u ciwon ya zama fama mu gun ciwon ne je ebo dan da ya ci su sai zo ka sace ni rafan da kyan ko kwata
to madalla lokaci yayi da Salihu Garba zai gabatar da darashin tai
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bi sa shashanci ba kana ba bi sa sakarci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya
masu sauraron mu maraba da shirin da rashin tai wanda ne Salihu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC yau zamu karkata akalar mu zuwa bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Plateau inda aka nuna abubuwan da matasa suka sarrafa ga abin da shugaban makarantar da ke koyar da harkokin kasuwanci da ke Jos Ezekiel Gomos kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bikin ya faɗa
wannan wato dandali ne na yan kasuwa kanana wato mutane da suke kasuwanci da kerawa da ababen jari gaba daya na muke ci da house the turanci small and medium enterprises kenan an cire wannan dandali ne su zo su nuna abin da suke da shi kuma su nemi taimako daga gwamnati fannin kaman bank of industry wato banking bada rance na masana'antu da banking agriculture da su ITF da duk wannan agency na federal government suke taimaka ma masana'antu to suna ka tara su aka hada su a nan aka ce to su zauna tare su ga me ke damun kananan masana'antu me damuwanku kuma ga wayannan agency na federal government din ya za su taimaka muku in kun ji ba an baza abubuwa da yawa da muke da shi Allah ya barkanta da platform da shi daga na gona da na kira da kike kirawa yara ma suna kira har wani yaro ma kira tractor duk ga sunan dai muna gani
Wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, ta kasance a wurin bikin, ga kuma abin da ta tsinto mana.
To me kake kerawa?
A zo mun nan ba a zuwan kanmu bane, mun zo mu wakilci kasuwan mu ne. Akwai abubuwa da dama wanda muna yi, wanda idan shi gashi ya gane miki zai iya faɗa miki wasu, wanda gashi wannan da abin da yake gani oven ne wanda zaki iya baking din cake da wasu abubuwa wanda shi wannan oven din mun sa shi ya zama zaki iya amfani da shi da gas ko kuma ki amfani da risho ko kuma ki amfani da gawayi duk zai muke amfani ya dependa ga yadda abin da kike bukata wannan kuma popcorn machine ne wanda ake yin gurguru wanda yake ana yin shaka da dama gurguru da abubuwa wannan kuma abun baking din cake ne ya danganta size by size zaki yana da yawa haka wannan kuma abin da kaji suke shiga ciki su yi kwai ne wannan kuma abun abincin kaji su ne can ga gongonaye wanda ake sarrafa a yi biredi da kuma su gongonayen cake da kuma abubuwan kofa wanda yake iya sa kofa ta budu da sakata wanda dole sai da shi za a yi kofa a gida da dai sauransu dai duk da dama duk muna yi wannan dai at least kadan ne muka
to me ka kera
so anan mun kera tractor ne tractor noma ake ana amfani da shi a yi noma ana amfani da shi kuma a yi shukin dankali shi tractor kuma za a yi amfani da shi a yi girbin dankali da shi
to wani zai yi mamaki ya kai ka kera wannan tractor
eh to wannan kerawan mun nema karafuna ne a kasuwa mun zo mun yayyanka su zuwa shapes da sizes da muke so sai mun hahada su tare don mu kera wannan tractor wayan su parts kuma da za ba mu iya kera da kanmu ba mun siya daga kasuwa sai mun hahada su kamar misali su tire da su engine din a yanda muke yanzu ba mu iya kera ba so mun siya su kawai daga kasuwa sai mun hada su tare
to amma lokacin da kake shirin kera wannan me kake burin cimma
eh to mun shirin wannan abun nan don mu tamake manoma masu noma suna noma da hannu sosai kuma gaskiya muna neman da zamu rage musu wannan wahala wani manoma zai so ya shuka hasi babban gona amma don shi kadai ne bare yayin duka ba so muna neman yanda mutum daya zai yi babban gona kuma mu rage mashi wahalan nan
to gashi ka zo wajen wannan baje koli me kake niyan cimmawa a nan gurin
eh to yanzu dai mun zo nan don mu nuna ma duniya ga abin da zamu iya yi kuma ga inda za su iya tamake mu
sunana Abubakar Shaibu Abdullahi Narkuta ma'aikacin Baduku a da can kamar yadda aka sani abin da shafata shine ayi siddin doki ko ayi walki ko ayi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan da kuma bati da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage da kuma tsirkiya da dauran abubuwa haka duk irin na da kenan wannan to kuma abin sai yana ci gaba idan har ana iya leather jacket lokacin turawa da musamman da ake zuwa turawa da suke Najeriya sosai da ai ana musu leather jacket ana jacket din fata ai musu wando na fata ai skirt na fata fatari muna yi na fata to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma takalmi kowane iri ana yi mun yi da yawa a gurin kuma sai yanzu zama masu polo masu wasan polo su ma suna ana mun nuna musu nan takalma to a cikin ƙarshen duk wannan ci gaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu ana yin kafafuwa ana yin hannaye ana yin harkunne gashi kuma wannan kenan kunne muna yi wari dai ko dubbin duk ana yi ko kuma gaba gabar ya tsakin wannan kan ya tsani ma kawai dan farcin dan nuna ne na hannun hagu kai yanke to me shi ba zai hakura ba eh shi mare in iso zoke din ya ware ya tsunsa a gansu goma su duka cika ku eh to shi ne isa akai masa wannan to kuma muna yi daidai kalar jikin mutum tun da fata muke rifewa da shi cikin dai akwai robar da karfe da aluminium pen ya danganci irin mai amfani da shi irin girman jikin sa in mai nauyin sa to ya to ana sa karfuna da sauran su ki wanda ya nauyin sa yana nan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsoho da sauransu to haka to har idan ana yin kamar ni shi hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a yatsu ne a ya tafi hannu ne babu ya guyo hannu ne babu a in ma babu ka fada kwata-kwata shi mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma babu ka fada duka kwata-kwata to ana iya fabrication ka fada ana yin ka fada kuma sannan sai ai hannun a yayin jikin sa kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga wadai gefen ya tafa ba za ki ganshi ya level square din da mutum yake daidai square din kallon ka fada da ka fada mutum za ki ganshi tsaba tsaye insha Allah to haka muke ta yi cikin wannan cin godiya Allah kuma abun kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba kayan waje locally kuma material din local material
kenan su fatu kenan
eh fatin da robar robar sai kawai kuma robar ana yi ta Allah akwai kun kamfanin robar a yayin Kano da suke sol din takara
fatin nan na akuya ne ko na saniya ko
dai ai ba fatin da amman ne ta anan ne ana fatin awaki da shanu da raƙuma har fatin kwari irin su mesa kada guza damu da sauransu duk mun amfani da su ana eh to zai ga gularan bude ido da yawan bude ido to hadda ma'aikata fatan nan ta hanar ta eh a gargajiyance ake a je mai fatar a gyara ta a rina ta kala da du ake so kuma a sarrafa aikin du ake so a daita a yi jakani a takanni kuma sannan har a ta zo zamanin mun yin kafa yanzu da hannaye to kinji duk inda ake da alaka da harkar fata da jimi ta da sarrafa ta sun jeje wannan kenan sai kuma nan kasa gida haƙiƙa gwamnatocin da suka wuce ma kafin wannan sannan anan kuma gida filato an ba wa wannan kamfanin bronze medal eh tagulla kenan ko eh an ba shi lambar ta tagulla saboda inda yake yi zakara a ainihin harkar abuwa na fasaha da zaka zauna ka zauna a zauna ka kirkira abinda zai burge mutanen duniya
kai da kanka
ba ka je makaranta ko ka gane a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya saka muka ilhamar kai amma to kawo to na abuwa to kafan nan zakar wannan a kafa da hannaye kusan shekara 18 kenan
tunai
eh amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni Abubakar ni Allah ya ba baiwayin haka ni kadai nake yin kafan nan da mun sai yara da nake koya yanzu kanne da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abun eh kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da mutakar wahala in na kama kafa sai in kun uku nayi to wani zai ga warai takalun safiya 5:10 eh karbi kudin sai menene wannan halin banza kawai kuma kuma kana fatan Allah ka wani kafa
da fatan matasan da ke sauraron mu za su zabura su kekiro abubuwan da su ma za su yasarwa domin samun dogaro ga kai Zainab mun gode a madadin duk waɗanda kuka je muryoyin su da Solomon Abu da Chubahiro Dudune da suka daidaita mana sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri sai kuma ku mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kudi akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
wanda sai kai gumi ka sami abin she kwa kashe shi ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
akashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kake to wuya shi da dadin shi in ka sami kudin ka zaza in dai kai ne abada su je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi akashe su ta hanya mai kyau
ko ni
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Assalamu alaikum, mai magana Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malamfashi. Ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna. Alal hakika irin wannan abin da bawan Allah yake yi muna dai ba ta shawara ne. Irin wannan abin da bawan Allah yake kokarin ya isar da bayan Allah talakawa a jihar Kaduna to tsakani da Allah ya kamata a ce yana barin irin wannan yana gudana ga talaka saboda ita ma ya kamata ta tashi sai ta taimaka wa talaka saboda harka ce ta siyasa dan me dan ba a samun wannan ana samun wannan ga talakawa wasu suna miƙewa sai suna taimaka talakawa ya ga talakan Najeriya talakan jihar Kaduna ya gane ana siyasa wannan shine abin da ya kamata a ce ana barin ba kamata ana tattakurawa ainihin irin waɗannan bayan Allah masu kokarin fitar da wani sako na alhairai ga bayan Allah ba ita ma kokarin za ta tashi tsaye ta taimaka wa bayan Allah. Assalamu alaikum, mai magana Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malamfashi. Ku huta lafiya, nagode.
Assalamu alaikum, ni ne Sani makanike kafin mata ke karamar hukumar Gancuwa jihar Bauchi. ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da taimaka da mutane maganan takin zamani don daminan fa ya kama a taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ta sabu daga Sani makanike kafin ma da ke karamar hukumar ganjuwa a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum sakin Hausa da yawan America sunana Lallan Mijoja Kadara jihar Nigeria. Ina kira da dan majalisar jiha ke al-Sallami Bako da don Allah da annabi dan Allah ya shigo jama'a da yadda gudu gudun da yake yi ba zai cike shi ba. Ina kira da rashi ya dawo ga cikin jama'a sun a tafi tare da shi yana sai ya zarge shawaran da zan ba shi kenan. Ni ne Sallami Jojo Kadara jihar Nigeria.
Yanzu kuma sai muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki albarkacin wannan wata na azumi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Malam Usaini Inusa a kasar Kamaru. Jaka da yan uwa dole ne mu koma mu ga mu fiskanci wato rayuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda manzon Allah ya yi rayuwa a ƙarƙashin kafirai da kuma munafikai da sauransu. Babu abin da ya tabbatar da annabta na manzon Allah sai dan san zaman lafiyar shi da kuma san lumana da kuma komai ya mai da shi ba komai ba. Ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsaban san zaman lafiya da son a zauna lafiya. Kafirai da basu taka rawa balle ya karya suka ta masa da hankali kan cewa ba zai shiga garin Makka ba. Amma manzon Allah saboda ya bi kowa son zaman lafiya yace ya yarda, amma sai yana so su ba shi lokaci yaushe suke so ya zo ya shiga. Saboda haka in ban da san zaman lafiya babu abin da zai ka haka. Manzon Allah ne kuma kasar tasa ce yana da iko yayin abin da ga dama, yana da wannan dama inda Allah ya ga dama sai ya aika mala'iku su kwashe mutane su juya su. Amma manzo Allah saboda san zaman lafiya kuma ya nuna mana komai in an bi shi a hankali za a yi nasara. Ya nuna musu cewar ba karfi suka fi shi ba, amma saboda lumana da kuma maslaha da kuma irin zamantakewa irin ta manzo Allah, manzo Allah ya amurcewa makafirai irin abin da suke so saboda kawa zauna lafiya. Har lokacin da sayyidina Umar ransa ya baci hankalinsa ya tashi, sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah ya za a yi mu zo za mu shiga kasam Allah da annabi a ce ba za mu shiga kuma mu yadda mu koma baya ma'aikin Allah ai gara mu duk abin da za mu yi in mutuwa za a mutu sai mun shiga. Saboda haka manzo Allah ya taba kafadin sayyidina Abu Umar yace masa ya Umar ba lokacin yaki bane, akwai lokacin da Allah zai kawo mana nasara. A manzo Allah yake cewa iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manzo Allah yake nuna masa ina Umar cewar kakka da mu lokacin da zamu shiga maka cikin jin dadi da annashuwa da nutsuwa yana zuwa ba lokacin sa bane. Yanzu tunda sun ce ba zamu shiga ba mu yi hakuri mu koma shekara na bade ma zo mu shiga. Saboda haka dai wannan manzo Allah yana nuna mana cewar babu abin da ya kai zaman lafiya da kuma maslaha jin da wato jin dadi a rayuwa.
Allah ya sa mu dace. Ga takaitaccen labarai kafin mai sallama.
Isra'ila da Senegal sun gyara hulɗar diplomasiyyar tsakaninsu da ta katse bayan da ƙasar ta Afirka ta Yamma ta haɗa kai da wasu ƙasashe suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya Allah wadai da gine-ginen da Yahudawa suke yi a yankin Falastinu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia a wurin taron ƙolihi na ƙasashen ECOWAS. Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta maido da ofishin jakadancinta a Senegal wanda zai bai wa Isra'ila daman zama mai sa ido a kungiyar tarayyar Afirka ta EU. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai mummunan harin nan da ya yi sanadiyar hasarar rayuka da yammacin shekarar jiya a sabar a birnin London inda mutane bakwai suka mutu kana wasu 48 kuma suka jikata. ISIS ta bayyana hakan ne a wani wato shafinta na labarai na yanar gizo na Amaq. Direban wata babban mota ne ya afkawa masu tafiyar ƙasa a babban gadar birnin London. Mutane uku da suka sako a cikin motar sun soke mutane da dama ko da suke kasuwanci a wannan guri. Sakataren harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Rudd ya faɗa a jiya Lahadi cewar 'yan sandan sun kyauce zaton mutane uku da suka harbi su kadai ne suka kai wannan harin amma dai ya ce 'yan sandan sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu karin wasu da suke da hannu a wannan harin tuni dai kuma aka kama mutane 12 tun daga daren asabar din baban jam'iyyar adawa a Cambodia ta kara ta taka rawan gani a zaben kananan hukumomi da aka yi a jiya Lahadi wanda ke yin barazana ga Prime Minister kasar Hun Sen wanda ke rike da mulkin kasar.
Mai sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kaimu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin cikiya da ilimi ga kowa dan Adam wanda Yusuf Arande zai gabatar. A halin yanzu kuwa jin mai alike a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya.
This program has come